Sasha Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC kan mitoci 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama ku a tashar mu tafiya Africa dake Yamai kan mita 102.5 a zangan FM a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol da Niya. A Ghana kuma ana ji muna tashar Alpha Radio ta birnin kuma su yayin da a duniyar gizo ko kuma koyaushe muna nan a bihausa.com ko ku sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa rahotanni na nuni da cewa 'yan gudun hijirar Kamaru da suka tsallaka zuwa Najeriya na cikin wani mawuyacin hali.
Bone buri min sembe be barda ni min family ji amin sakira be amin
suna na duniya ne wahala ta yi mana yawa sun kashe mana iyali yanzu gashi muna cikin mawuyacin hali.
Haka kuma za ku ji cewa majalar Forbes da ke nan Amurka ta saka Najeriya a matsayi na 110 a jerin kasashe da suka saukin gudanar da harkokin kasuwanci. To komi masana ke cewa
duk kasar da take samun ci gaba a tattalin arzikin kasa za ta ji cewa akwai abubuwa da sukan inganta, musamman abubuwan da suka shafi yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuranta.
To kan wannan batu na saka Najeriya a matsayi na 110 a jerin kasashe da suka fi saukin gudanar da harkokin kasuwanci, muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-2655. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Bayan ga haka muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga Najeriya, amma duk sai an sha kanun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. A ƙasa da watanni biyu za a yi zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC na fuskantar 'yan adawa masu yawa a zaben da ake shirin yi. Amma mutum ɗaya, Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP, shi ne ake gani yana da goyon bayan da ta yiwu ya samu galaba a kan Buhari. Kwanan nan babban editan sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustafa ya yi hira da 'yan takarar biyu a gidajensa da ke birnin tarayya Abuja a Najeriya, inda ya maida hankali akan wasu muhimman batutuwa da ra'ayoyin jama'a suka nuna cewa masu kada kuri'a sun fi damuwa da su, ciki har da batun tsaro da cin hanci da rashawa. Kusan a ce babban batun da ya fi damun yawancin 'yan Najeriya masu kada kuri'a shi ne tsaro. Rikicin mayakan Boko Haram ya daidaita yankin arewa maso gabashin kasar kusan tsawon shekaru 10. Akan tilas, dubban mutane sun gujewa matsugunansu, dubbai kuma sun mutu sakamakon har-haren mayakan. Wani batun tsaro kuma a kasar shine na rikicin makiyaya da manoma. Ta yiwu a samu jinkiri wajen fidda sakamakon zaben jam'iyyar wato Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo saboda yadda kidaya kur'un ke tafiyar hawainiya, a cewar shugaban hukumar zaben kasar. Koneli Nanga ya fadawa manema labarai a birnin Kinshasa yau Alhamis cewa jami'ai sun hada kusan kashi 20 cikin 100 na sakamakon da aka samu daga rumfunan zabe a fadin kasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka, wadda ba ta da manyan hanyoyin zirga-zirga masu kyau. Ya kuma ce tsarin tattara kur'un da kirga su da ake yi da hannu baya taimakawa. Da hukumar zaben kasar ta shirya za ta tattara jimlar kur'un ta yanar gizo, amma aka yi watsi da wannan tsarin saboda zarge-zargen da 'yan adawa suka yi na cewa ana iya yin magudi ta wannan hanyar. Ana sa ran hukumar za ta fidda sakamakon zaben zuwa ranar Lahadi, a yayin da kuma ake sa ran rantsar da sabon shugaban kasa ranar 18 ga watan nan na Janairu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis aka rantsar da sabuwar majalisar dokokin Amurka, yayin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin shugabannin gwamnatin kasar. Bayan shekaru biyu da 'yan jam'iyyar Republican suka kwashe suna rike da fadar White House da majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai, yanzu 'yan Democrats ne ke da rinjaye a majalisar wakilai. Sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata ne ya baiwa 'yan Democrats damar samun gagarumin nasara. Inda za su samu kujeru 235 cikin 435 na majalisar idan sabbin 'yan majalisar suka fara aiki. 'Yan Republicans sun samu kujeru 2 a majalisar dokokin kasar. A yanzu suna da rinjaye da kujeru 53, su kuma 'yan Democrat na da kujeru 47. Ana sa ran sabbin 'yan majalisar wakilai da jam'iyyar Democrat ke da rinjaye za su amince da wasu kudurori yau Alhamis don kawo ƙarshen dakatar da wasu ayyukan gwamnatin ƙasar da aka yi. Shugaban 'yan Republican ya ce ba zai nemi a kada ƙuri'a ba. Shugaba Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da dakatar da ayyukan gwamnatin ƙasar har sai yadda hali ya yi don ganin ya samu kuɗin gina katanga da 'yan Democrat ba sa goyon baya.
A gaida Maryam Dauda, labarin da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Toma da yanzu sai rahotanni, kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Adamawa, Najeriya, inda ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga ƙasar Kamaru suka shiga Najeriya sanadiyar rikicin 'yan aware da ke ƙoƙarin ɓallewa daga ƙasar ta Kamaru. Rahotanni sun ce yara ƙanana da mata da tsofi ne suka tsallaka zuwa cikin jihar Taraba mai makwabtaka da ƙasar ta Kamaru, inda bayani ke nuni da cewa suna cikin wani mawuyacin hali. Amma fa wannan kaɗan ne daga cikin rahoto na musamman, ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz daga Jalingo.
Yanzu haka wannan tuanitin 'yan awarin Ambazonian na kudancin ƙasar Kamaru da ke fafutukar ɓallewa da ƙasar, duniya ya sanya ɗaruruwan jama'a yin gudun hijira zuwa wasu jihohin Najeriya, ciki har da nan jihar Taraba da ke makwabtaka da Kamarun. A wani mawuyacin hali ne waɗannan 'yan gudun hijira suka samu sulalewa zuwa Najeriya, ciki ko har da mata da ƙananan yara. Sunana Fadimatu. Kafin tashin hankali muna zuwa makaranta, to amma yanzu babu hali domin sun kashe mana iyaye, babu makaranta. Muna kuma son koma makaranta mu ma mu yi karatu.
Gudun hijira imin zangai na bebi wato gi goddo zangan be baraimo be bare ni min bandira be dan bo min dogwe wala ko min mare.
Kamar dai yara da magidanta, su ma mata yanzu haka suna cikin mawuyacin hali yayin da wasu masu ka haihu akan hanya sakamakon wahala da suka fuskanta. Malama Dudu Ardo da ke rike da yaro a sansanin wucin gari da ke barna yankin Mambila ta ce an kashe mata 'yan uwa da dama kuma sun ga tasku, don haka ma suke neman taimako.
Inda Abdul Duwar do bone buri min sembe be bar da ni min family ji amin sakira be amin.
Sunana Duwar do, wahala ta yi mana yawa, sun kashe mana iyali, yanzu gashi muna cikin mawuyacin hali, babu wajen kwana mai kyau, babu ma abin da zamu ci, wasu cikin mu sun haihu akan hanya, muna neman taimako. Ga yaran babu lafiya, kai wannan wahala ko ta yi mana yawa.
Nyawuji buri min sembe ikkon ji amin fadum damuwaji.
Kamar Dudu Ardo, ita ma wannan ta ce ba za ta mance da abun da ya faru da su ba.
Jan Fadimatu, Ambazona Oriwi amin warti under Nigeria.
Sunana Fadimatu, in awarin Ambazonia ne masu ka tarwatsa mu zuwa Nigeria. Sun kashe mana mutane, sun sace mana dukiya da kashe mana dabbobi. Mun zo nan muna shan wahala, babu abin da za mu ci, babu sutura, babu wajen kwana. Don Allah, muna roƙon ƙasar Najeriya da Kamaru da su taimaka mana.
Mentori leste duniyaru Nigeria be Kamaru se ni be vallita mi.
To wai ko wani hali ake ciki game da waɗannan 'yan gudun hijiran? Mr. Novolga Dan Abu da ke zama babban sakataren hukumar kai ɗaukin gaggawa ta jihar Taraba ya ko bayyana yadda masu ka tarbi waɗannan jama'a.
Lokacin da sun samu zuwa gwamna ji labari, sai ya ba mamunin maza-maza, muka yi masu kayan gaji kuma muka kai mun ba su. Sannan kuma recently mun ji samu labari kuma cewa suna karowa, sai ya sake ba da mune mu yi rutu mu kawo mashi don ya ba mu kudi mu sake siya kaya mu kai masu. Yanzu mun gama rutu mun kai, yana wurin deputy governor zai kai mishi.
Kawo yanzu alkalman hukumomin agaji na kuwa cewa akwai 'yan gudun hijira da rikicin 'yan aware na kudancin Kamarun ya shafa kusan 30,000, wanda yanzu haka make watsi a jihohin Taraba da Benue da ma sauran jihohin da ke makwabtaka da ƙasar Kamaru a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
da hura goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani barasilifan duka Allah na kauna.
A gaida Ibrahim Abdulaziz za kuma a shi cikakkiyar hoto kan wannan batun ɗan gudun hijiran Kamaru a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kuma sai kuma nan Amurka, inda fitacciyar mujallar nan ta Forbes mai wallafa bayanai kan harkokin da suka shafi tattalin arziki da ke nan Amurka ta fitar da rahotonta na shekara kan ƙasashe da suka fi sauƙin gudanar da harkokin kasuwanci a duniya. Mujallar ta saka Birtaniya da Sweden da Hong Kong a matakin ƙasashe uku na farko, yayin da ta saka Najeriya a matsayi na 110. Sai dai mujallar ta ce duk da ci gaban da Najeriya ke samu har yanzu tana fama da wasu matsaloli da ke kawo tarnake, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Mahmud Lalo.
Cikin ƙasashe 161 da ta yi ƙididdiga a kansu, mujallar ta Forbes ta saka Najeriya a mataki na 110 a matsayin ƙasar da ta fi sauƙin gudanar da harkokin kasuwanci. Sai dai kamar yadda mujallar ta wallafa a shafinta na yanar gizo, ta ce 'yan Najeriya sun san irin matsalolin da ke daƙile ci gaban ƙasar. Daga cikinsu akwai batutuwa irin su matsalar cin hanci da rashawa da tsaro. Har ila yau mujallar ta ce akwai ƙa'idoji da gwamnati ke shimfiɗawa da ba sa ɗorewa, waɗanda kan baiwa 'yan kasuwa cikin gida fifiko fiye da masu sayan kayayyaki. Malam Yushau Aliyu masani ne a fannin tattalin arziki a Najeriya. Na kuma tambaye shi yadda ya kalli wannan ƙididdiga da mujallar ta Forbes ta yi.
Duk ƙasar da take samun ci gaba a tattalin arziki kasa za ta ce cewa akwai abubuwa da sukan inganta, musamman abubuwan da suka shafi yadda gwamnati take tafiyar da al'amuranta da kuma yadda ita kasuwan kuɗi da kuma masana'antun ƙasar da kuma kwamfasar da gwamnati take yi. To wannan ya taimaka ma gwamnati sosan gaske.
To duk da cewa Najeriya ta dogara ne kan kuɗaɗen man da take samu, mujallar ta ce ƙasar ta ci nasarar samar da kuɗaɗe ga bankuna tare da shimfiɗa musu wasu ƙa'idoji. Bayan komaɗan tattalin arzikin da ƙasar ta fuskanta a shekarar 2008 zuwa 2009, tun daga lokacin ne a cewar mujallar tattalin arzikin ƙasar ya farfaɗo ya kuma faɗaɗa a fannonin noma da gababbin sadarwa na zamani. Sannan mujallar ta ce matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na ɗiban ƙwararru a fannin tattalin arzikin ƙasar da tabbatar da adalci a fannonin gudanarwa sun taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya. Sannan mujallar ta jinjina masa kan matakan da yake ɗauka domin rage matsalar cin hanci da rashawa. Ta ƙara da cewa kuɗaɗen shiga ƙasar na GDP ya ƙaru a shekarar 2017. Sai dai mujallar ta Forbes ta ce duk da waɗannan ci gaba da aka gani wajen faɗaɗa hanyoyin shigowar kuɗaɗe ga ƙasar, hakan bai taimaka wajen rage girman talaucin da ke addabar al'ummar ƙasar ba. Na sake tambayar Malam Yushau Aliyu dalilan da suka sa 'yan ƙasar ba sa ganin sauyi a ƙasa.
Duk ƙasar da aka ce ana samun tabarbarewan wato tsaro, security kullum yana tsakiya, za ka iske cewa sabu mutane za su faɗa talauci saboda za su rabu da sana'o'insu, za su rabu da muhallinsu, sannan kuma 'yan sun rabu da nasu su kuma za su tura ma wasu ne nauyi a kai. To irin abubuwan da ke faruwa kenan, kuma da musamman har da irin yanayin da ake tafiyar da alaƙa kasafin kuɗin duka ba a ce su tare da shi yadda zai ce mafi damar da dafudun ayyukan yi, kuma ana saɗa rasa ayyukan yi.
Afirka ta Kudu ita ce ƙasa ta farko a nahiyoyin Afirka inda take matsayi na 59. A cewar mujallar ta Forbes, ta tattaro waɗannan bayanan ne daga ƙididdigar da Bankin Duniya yi da kuma ƙididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi kan ci gaban bin adama.
To madalla, a gaida Mahmud Lalo, kamar yadda kuka je a farkon shirin game da saka Najeriya da mujallar Forbes ta yi a matsayi na 110 a matsayin ƙasar da ta fi daɗin gudanar da harkokin kasuwanci cikin ƙasashe 161. Me ra'ayinku? Kafin mu buɗe layukanmu, ku shakata da wannan waƙa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum, wane ne kan layi? Barka gare, malami me sunanka?
Yawa, Dauda ne daga Adeja, ina muku fatan alheri.
To Dauda, mun gode. To ba mu albarkacin bakinka akan wannan sakamako.
To idan na buga ne yau da yin same ku inkiyo, muna muku fatan alheri ne, watan ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai. Daga Adeja za mu leƙa shigawa, wane daga shigawa? Salamu alaikum, wane daga shigawa?
Abdullahi Garba ne daga shigawa.
Malam Abdullahi, barka, kana lafiya?
Lafiya, kana ina gajiya.
Alhamdulillah, to me ra'ayinka akan wannan sakamakon?
Alhamdulillah, muna murna da samun wannan cikakken abubuwa da suke bakanuwa.
To mun gode, bari mu leƙa Kaduna, wane daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, wane ne kan layi?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To a gaishe ka malam, ba mu albarkacin bakinka.
To alhamdulillah, kaga idan muka dauki wannan kididdiga da ita wannan jarida sai babu shakka mun ji dadi kwarai daga har da aka kawo sunan Najeriya a cikin wannan jerin abubuwa. Amma abin da nake so da kanka fahimta, ka haka ba mu da Najeriya ƴan kasuwa mu muna fama da matsaloli. Kamar inda ƙwararren da ya magana akan ita kan tattalin arziki ko kuma da kasuwanci. Kaga yanzu misali zaka tafi kasuwa, a kai hanyar nan akwai kidnappa ko kuma babu tsaro ana samun wasu matsaloli. Kaga dole ba za ka iya shiga wannan kasuwar ba. To kaga shi kan cin tsaro ma yana kawo mana nakasu akan harkar kasuwa. Amma muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshen wa'innan abubuwan. Sai ne muka fata alkhairi. Alhaji
Musa. Amin amin. Mun gode. Da Kaduna zamu je Kantogoro. Wane da Kantogoro?
Al-Qasim Obama Hassan da Hussaini mai sai da kayan miya a garin Kantogora.
Mala Kasim, salamu alaikum.
Wa alaikum salamu, an wani lafiya ya aiki.
Lafiya lau, to me ra'ayinka?
To maulidin da ake ina da son dan fahimce ni ake bayani akai.
Eh an ce Bauchi, wani akan layi daga Bauchi?
Salamu alaikum sashin Hausa.
Wa alaikum salam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Malam Ayuba, to ba mu albarkacin bakinka.
To alhamdulillahi, wannan jarida dai mun ji daɗi da ta saka sunan Najeriya a cikin masu haɓaka kasuwanci. To muna so kuma shi kansa shugaban ƙasar Najeriya ya daure ya ci gaba da bunƙasa 'yan kasuwa a samar musu da tsaro da kuma hanyoyi mai kyau, hanyoyin mota da kuma hanyoyin da su kansu 'yan kasuwan za su rika samun shiga, a sama musu kuɗi wato na bashi wanda za su ringa biya ba da ruwa ba, a sassauta musu.
To
na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
Malam Ayuba, mun gode. Yan sai mu leƙa Kaduna, wane da Kaduna?
Abdulaziz zan Sokoto.
Ah Sokoto, a gaishe ka, salamu alaikum.
To wa alaikum salam. To harko dai ina miƙa, ina so wannan an gode ne da suka faru, wato ubangiji Allah ba shi mafita.
Amin.
Allah ya ba mu da wannan matsayi da zan Allah mu kuma ya dinga rahoto ba.
To
amin,
mun gode kwarai. Yan sai Kantogora, wani Kantogora?
Kantogora Isa Cuwa-Cuwa daga Kantogora jihar Niger.
Malam Isa, ba mu albarkacin bakinka.
Isa Cuwa-Cuwa.
Okay Malam Isa Cuwa-Cuwa, muna jinka.
Eh to ina faɗin ra'ayina, ina yaba ma wannan sashen Hausa na America. Ina yabon su sosai, ina ce ba mutane dama suna faɗin ra'ayinsu.
To mun gode. Sai mu
lai ina mai ba 'yan Najeriya shawara da cewa idan ana maganan zabi a duba cancantan wanda zai cece Najeriya daga yanayin da muka fito da yanda muke ciki a yanzu.
To mun gode, bari mu lai ka Yobe. Wani daga Yobe?
Usman ne daga Lodin Yadi, Yobe ba local town.
Okay Malam Usman, me albarkacin bakinka?
wannan abun da muka yi mun ji daɗi sosai da aka sanya muna
100 bisa 161
yana da kyau mun yaba dai duk da haka Allah taimaki baban Buhari Allah ba shi lafiya
to mun gode yanzu zai mu leka Bauchi wani daga Bauchi Malam Ibrahim Gareka
wannan ne mun muna da wannan abu da muka samu na kasuwanci ci gaba a Najeriya to tsaro ne kawai da bamu da shi amma muna fatan Muhammadu Buhari ya dauki matakin tsaro akan wannan al'amura bakin nan da suke cikin kasar nan na Najeriya suka cika ta tam to ya kamata a yi irin yadda shagari a yi minista na koren su a rage su nan ne za a samu gane tsaro
mun gode kwarai malam za mu leka Sokoto wani daga Sokoto
Assalamu alaikum mai magana kan duro bakal bulan yake shagari local government Sokoto suke tare da Najeriya
to malam Tahiru gare ka
Kabiru Kabiru
malam Kabiru muna jin ka
to da farko dai gaskiya ina farin ciki da wannan ainihin kididdigar da aka fitar na cewa Najeriya tana tsaye daga cikin kuma ta zo na 110 waɗanda suka yi harkoki ko kuma dadin kasuwanci wanda yake duk da yake dai an ce talaka har yanzu ba su gani da a ƙasa ba suna fama da talauci to idan dai haka ya dore in Allah ya so su ma talakawan za su iya gani a ƙasa sannan gaskiya sa'anin kasuwanci ba zai dore kuma babu isasshen tsaro saboda haka yana kira ga ainihin gwamnoni da shi shugaban ƙasa to don Allah su mai da hankali ta wajen samar da tsaro domin kasuwancin mu ya haɓaka talakar na karkara da na birni da kowa da kowa dai a fahimci cewa dai ana cikin demokuraɗiyya
to malam Kabiru
Abubakar Bulan Yaki
mun gode malam Kabiru yanzu mu leka Kontagora wane ne Kontagora
Abdullahi Muhammad da Kontagora
malam Abdullahi assalamu alaikum to Kontagora bari mu leka Neja wane daga Neja
Adotela Sororo local government
assalamu alaikum me ra'ayinka akan wannan kididdiga da majalla Forbes ta fitar
wannan farin ciki da muka samu shiga wannan kididdiga da suka yi kuma muna ba da shawara ga masu ba da ra'ayoyinsu rika da aka bi da maganar tsaro da suke cewa mu dai ta addu'a mu roƙi Allah Ubangiji Allah ya sa wannan gwamnati ta samu kan wannan abu kuma mu yi ta roƙon Allah domin wannan abu ya zo mana ishara daga Ubangiji
mun gode kwarai yanzu mu leka Abuja wani daga Abuja
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Musa Gekere Rimi karamar hukumar Sumela ta jihar Kano daga Abuja
to malam Musa gare ka
to alhamdulillah wannan kungiya da ta bada kididdiga akan kasa ta Najeriya muna yi wa Allah godiya kuma wannan ya nuna mun samu gwamnati ta gari a kasar nan kusan tun lokacin da aka dawo mulkin demokradiyya a Najeriya wannan kungiya ba ta taba sakowa Najeriya a wannan matsayi ba fatan mu Ubangiji Allah ya kara daukaka shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari ya bashi nasara akan duk abubuwan da ya sa a gaba hakikanin gaskiya mun gane cewa yanzu mu talakawa mun fara gani a ƙasa kuma ba ma mun fara gani ba mun gani a ƙasa
Ubangiji
Allah ya maimaita mana gwamnatin shugaban ƙasa
Malam Musa mun gode kwarai Malam Musa daga Abuja muna godiya ga duk waɗanda suka kira masu sauraronmu yanzu kuma sai shirin na gaba shirin wasanni a takaice daga Najeriya
wasanni a takaice
sabon mai horar da yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Ole Gunnar Solskjaer ya ce san baya buƙatar barin aikinsa na horar da yan wasan kungiyar a lokacin bazara mai zuwa an dauke shi aikin na wucin gadi ne bayan da kungiyar ta kori kocin ta Jose Mourinho a watan da ya gabata na Disamba nasarar da United din ta samu a gidan Newcastle a jiya Laraba ta sa Solskjaer ya kasance koci na biyu a tarihin kungiyar da ya galaba a wasanninsa hudu na farko da soma aiki bayan sa Matt Busby a shekara ta 1964 kocin dan shekaru 45 ya zo United din ne a zaman aro daga kungiyar Molde ta kasar Norway tare da amincewar kungiyar wacce aka tsara zai koma a watan Mayu to sai dai Solskjaer ya ce ya ga gurin zama kuma baya son barin kungiyar a watan Mayu a wani labarin kuma mai horar da yan wasan kungiyar ta Tottenham ta Ingila Mauricio Pochettino ya amince ya kama aiki a kungiyar Manchester United a zaman sabon koci mai horarwa na dindindin. To kuma da akwai wasu rahotanni da ke cewa kungiyar tana shirin samun koci na dindindin ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasannin, inda ake danganta Zinedine Zidane da Pochettino din da wannan aikin. A watan Mayun shekarar da ta shige ne, tsohon kocin kasar Argentina Pochettino ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru biyar da Tottenham din, wacce ake sa ran karkarewar ta shekara ta 2023. A daidai lokacin da aka bude kasuwar cefanen yan wasa a watan Janairu nan, dan wasan Super Eagles ta Nigeria Brown Ede ya shirya tsab domin komawa wata babbar kungiya a kasar Jamus. Ede, dan shekaru 30, ya bayyana bukatar sa na kai karshen taka leda da yake yi a kasar Sin a kungiyar Tiagin Teda. Ita ko kungiyar Juventus ta kasar Italia tana nan tana shirin kaddamar da zawarcin matashin dan wasan PSG Kylian Mbappe. An jima ana rade-raden cewa dan wasan mai shekaru 20 zai iya komawa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain tun sa'da Cristiano Ronaldo ya bar kungiyar. Tauraruwar Mbappe ta haskaka sosai a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da aka kammala a kasar Russia, inda ya zura kwallaye hudu ya kuma lashe gasar tare da kasar sa ta Faransa. To sai dai wasu rahotanni na cewa da wuya kungiyar ta Juventus ta sami damar mallakar dan wasan, domin kuwa yanzu haka tana akan bincike dangane da zargin karya doka wajen sayan yan wasa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
A ƙasa da watanni biyu za a yi zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC na fuskantar 'yan adawa masu yawa a zaben da ake shirin yi. Amma mutum ɗaya, Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP, shi ne ake gani yana da goyon bayan da ta yiwu ya samu galaba a kan Buhari. Kwanan nan babban editan sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa ya yi hira da 'yan takarar biyu a gidajensu da ke birnin tarayya Abuja, inda ya maida hankali a kan wasu muhimman batutuwa da ra'ayoyin jama'a suka nuna cewa masu kada kuri'a sun fi damuwa da su, ciki har da batun tsaro da cin hanci da rashawa. Ta yiwu a samu jinkiri wajen fidda sakamakon zaben Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo saboda yadda kidayar kuri'un ke tafiyar hawainiya, a cewar shugaban hukumar zaben ƙasar. Koneli Nanga ya fadawa manema labarai a birnin Kinshasa yau Alhamis cewa jami'ai sun hada kusan kashi 20 cikin 100 na sakamakon da aka samu daga rumfunan zabe a fadin kasar wadda ke tsakiyar nahiyar Afirka, wadda ba ta da manyan hanyoyin zirga-zirga masu kyau. Ya kuma ce tsarin tattara kuri'un da kirga su da ake yi da hannu ya bada wato baya taimakawa. A yau Alhamis aka rantsar da sabuwar majalisar dokokin Amurka, yayin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin shugabannin gwamnatin kasar.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya murna ɗaurin auren malama Rabi Musa ɗan yaro da Alhaji Saminu Abdullahi Liman Godi gobe Juma'a a ƙarfe 2:30. Yanzu a madadin Maryam Daura ta taya ni gabatar da shirin da kuma Judy Gresham ta hada shirin da ba da umarni, sai injin namu Patrick ne, naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.